babban masallacin Juma'a da aka fi sani da Jami'u Talha As-Salafi rahimahullahu ta'ala dake wannan yanki na Tudun Jikun da muke addu'ar Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan yanki da mazajanta da matayenta da yaranta da dattawanta da tsaffinta har dabbobi da kasuwanni da duk abin da ke rayuwa a wannan yanki Allah ya musu albarka mun tattaru a wannan matattara karkashin jagorancin babban malamin mu kuma shugaban majalisar malamai na Jama'atul Izalatul Bidaya wa Iqamatus Sunna ta jihar Kaduna gabaki da Sheikh Ali Abdullahi Talax da kuma shugaban wannan yanki na Tudun Jikun duk suna halarci a wannan guri ina fatan Allah ya kara ma rayuwarsu albarka kuma duk wannan wa'azi da fadakarwa da nasiha za ta gudana ne a karkashin makarantar Ali bin Abi Talib sune suka shirya wannan mazi kamar yadda aka kawo min takarda a rubuce wannan makaranta mai albarka wanda su dan uwa Malam Yusuf da sauran malamai suke kokari garin tarbiyyantar da al'umma da haskaka musu sune suka shirya wannan mazi roƙon mu da Allah subhanahu wataala da ita wancan makaranta da malamanta da dalibanta da iyayen daliban da kuma wannan masallaci da masu kazarkaza da masu tallafawa da waɗanda suke ɗauka ko a waya ko kuma suke ɗauka wani abu daban da waɗanda suke yaɗawa da waɗanda suke zaune cikin dattawanmu da malamanmu da sauran jagororin shugabanni duk muna fatan Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin alkhairi Allah ya albarkaci rayuwarmu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da digadiganmu akan gaskiya mu rayuwa akan ta mu mutu akan ta gobe kiyama ya tada mu fi maqa'id sidiqin inda malikin muqtadir a taken wannan muhadara shine wato tasirin addu'a a rayuwar aure sai kuma aka ce tun daga neman sa har zuwa tabbatar sa to ina ganin wannan jumla ta karshe ta takaita kuma muhadara abin da yafi daidai shine a cire ta kawai tasirin addu'a a rayuwar aure amma daga neman sa zuwa tabbatar sa kenan daga lokacin da ka ga matan da kake so zuwa lokacin da za a daura aure iya abin da ake nema kenan kuma al'amarin ya wuce da haka wani lokaci kaidi yakan takaita wannan kaidin ya takaita fa'idan da ke cikin wannan muhadara da haka taken muhadaran a yanzu tasirin addu'a a rayuwar aure shikenan Allah madaukakin sarki ya mana muwaffaqa to ƴan uwa a gurguje kuma a takeicen takeitawa ba tare da tsawaita bayanai ba idan mun yi la'akari da wannan take za mu ga yana da gaba guda biyu gaba ta farko rayuwar aure gaba ta biyu kuma tasirin addu'a wurin gudanar da rayuwar aure addu'an nan yana da alaka da auren ko ba shi da alaka da auren duk dai ana kiran shi addu'a to shi ya sanya wannan wa'azi ko fadakarwa zai mai da hankali akan waɗannan gaɓuɓɓa guda biyu muhimmai sannan daga ƙarshe sai mu haɗa kawunansu sai mu ga irin natijan da za mu samu muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka a mataki na farko za mu yi magana akan abin da ya shafi aure muhimmancinsa
da waɗansu daga cikin falalolinsa. Duk da kasancewan koda ba a kawo muhimmancin aure ba, koda ba a kawo falalan aure a shar'ance ba, aure al'ada ce. Kowa na aure, mutane na aure, aljannu na aure, dabbobi na aure, kai har tsirrai ma suna aure ko kuma ai musu aure. Da haka koda ba a kawo falalan aure da muhimmancin sa a shar'ance ba, aure ya riga ya zama wato jini da tsokan halittun Allah subhanahu wataala. To amma mu kuma musulmi, in aka kawo muhimmancin da falalan, to anan ne mu kuma darajar mu zata. Sai ya kasance auren musulmi ya sha bamban da auren Yahudi, ya sha bamban da auren Kirista, ya sha bamban da auren Maguzawa, ya sha bamban da auren dabbobi, ya sha bamban da auren da ake tsakankanin tsirrai da waɗansu halittun Allah subhanahu wataala. Dan haka
aure, abinda malamai suke magana akan ana maganan ma'anan aure, sukan ce abinda ake nufi da al-zawaj ko an-nikah, duk abinda ka kira shi yayi, wato wani irin kulli ne tsakankanin mutum biyu, mace da namiji, wanda ke halasta ma kowanne daga cikin su ya ji dadi da dan uwansa. Shine ma'anan aure a shar'ance. Wani irin kulli ne wanda mutane suke yi yasu, wanda wannan kullin in aka riga aka kulla shi, to yana halasta ma kowane irin kowane jinsin mace ko jinsin namiji su ji dadi da junansu. Idan ka fahimci wannan da kyau, sai ka gane ashe shi ya sanya idan da kafirai sa musulunta bayan sun yi aure, ba za a ce a sake daura musu aure ba. Matuƙar dai abin da jama'a suka yarda da shi shine aure, wato wannan abin da suka yi a al'adansu ya halasta ma matan ta ji daɗi da namijin, namijin ya ji daɗi da matan. Kun yi wannan, to idan suka musulunta ko musulunci ya karɓi wannan, ba za a sake ɗaura musu aure ba. Amma za ka fahimci wannan ne idan ka fahimci wannan ta'arifi da aka kawo akan aure, shine wani irin kulli ne da ake yi wanda ke halasta ma mace ta ji daɗi da namiji, ko namiji ya ji daɗi da matarsa. Da haka wannan shine aure a shar'ance, kuma babu wani aibi a cikin wannan ta'arifi da malamai suke kawowa. Shari'a ta musulunci ta zo tana kwadaitarwa kwarai da gaske, tana kuma zabararwa akan yin aure ta yanayi daban-daban da salo iri daban-daban. A gurgwaje kuma a takaice, zamu yi la'akari da kasancewar aure na daga cikin sunnonin annabawan Allah gabaki ɗayansu. A birbishin su akwai fiyayyen halitta bi abi huwa ummi sallallahu wa sallamu alayhi. Al-Qur'ani mai girma tabbatar da wannan, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah subhanahu wa ta'ala yace haƙiƙa mun aiko da waɗansu annaba da manzanni kafin kai annabi sallallahu alayhi wa sallam, kuma kowane annabi ko manzo da muka aiko sai da muka sanya mishi mataye da kuma zuriya wanda yake da su a kan ƙasa kafin ya bar duniya. Da haka wannan wato abu ne da ke nuni akan cewa aure ashe abin so ne a shar'anci, musamman gashi kasancewa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face sai da Allah subhanahu wataala ya bada shaida cewa yana da mata kuma yana da zuri'a a tare da shi. A birkishin sayyida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dama kuma annabawan Allah da Allah ya jero lissafinsu a cikin suratul an'am, ya jero taruwan annabawa kusan guda 18. A ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya ce fa bi hudahum muqtadi, kai karan kanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shiriyan waɗannan annabawa za ka tamsana kai ma ka samu naka shiriya. To da haka wannan yana nuna mana akan cewa aure shiriya ce daga shiriyan annabawan Allah gabaki ɗayansu salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. In ka tsama waɗansu ɗan kamar annabi Isa da waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa ya mutu bai yi aure ba alaihi salatu wa salam, ba matsalar da ke so a farko a tattauna akan ta ba, amma dai Qur'ani ya gaya mana cewa duk wani manzo da Allah ya aiko, to Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mishi da mata da kuma zuri'a ta ƙarƙashin nan. Haka nan aure yana daga cikin wato bigiran da Allah ya goranta ma mutane a kai,
wanda ya nuna masa cewa ni'ima ce babba cikin ni'imomin da ya musu, wanda ta cancanci Allah ya musu buri a kanta. A inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah shine ya sanya muku mata yanku daga cikin jinsu. Allah yana goranta mana mu mutane, yace ya sanya mana mata yanmu daga cikin jinsu. Allah bai sanya mata yanmu daga cikin waɗansu halittu daban ba. Kaga babban malami ya share wani ya sako daga minbari, sai a ce mishi ai ka san matan shi kaduwa ce, kaga ai rai ba zai ji daɗi ba. Ko kuma a ce maka ga wani mutum amma yana aure da aljana, ko kuma ka ga wani hurtuminsa in aka dube shi ya ce ai ga matan shi can Saratu, misali a ce wancan matan ita ce matan wannan hurtuminsa, ko kuma wani karo daga cikin raguna ko makamantan wannan. To cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya mana mataye, mataye kuma Allah ya fitar da su daga cikinmu, wato a irin jinsu mu da irin halittunmu. Da haka kasancewa aure yana daga cikin ni'imomin da har Allah ya yi mana goli a kanta, wannan yana nuna maka akan irin yadda muhimmancin aure yake a shari'ance. Sannan aure yana daga cikin ayoyin Allah, wato ayoyi da suke nuni akan rahamar Allah da kulan Allah akan bayansa, da irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake kyautata ma bayansa, ya nuface su da sauki bai nuface su da tsanani ba, ya nuface su da sauki da samun wato ainihin walwala a cikin rayuwa bai nuface su da kishiyan haka nan ba. Kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa min ayatihi ana khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Daga cikin ayoyin Allah wanda zai nuna maka akan rahmar Allah da tausayinsa da nufatan bayansa da rahama da tausayi, shine yadda ya sanya mata yanku daga cikin jinsu. Sannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah ya sanya soyayya da ɗebakewa da natsuwa da juna ya tabbata karkashin haka. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, lalle a cikin wannan akwai abin lura, akwai abin ɗaukan izina, akwai abin tuntuntuni, amma ba kowane karabiti zai gane wannan ba, sai masu zurfafa tunani cikin ayoyin Allah da hikimomin Allah da addinin Allah. Sannan in sun zurfafa tunani za su fahimci irin wannan saƙo na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya sanya addinin musulunci ya fitar da waɗansu abubuwa na falololi a kan al'amarin aure. Kafin mu zo mu yi magana akan irin wato manufofin aure a shari'ance, a cikin hadisi wanda al-Imam at-Tabarani ya rawaito, al-Allama al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqillaha fi nisf al-baqi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya aure to haƙiƙa ya cika rabin addini, sai dai kuma ya ji tsoron Allah a sauran rabin da ya rage. Ma'anan wannan, idan mutum musulmi ya yi aure, idan ana neman maki 100 ne a shiga aljanna, to shi tun a nan daga yin auren shi ya samu maki 50. Da haka abin da ya rage masa sauran maki 50 ɗin ne zai ci gaba da fafutuka kuma ya nema a wurin Allah subhanahu wata'ala domin ya dace da rahmar Allah. Wannan hadisi yana daga cikin manya-manyan hadisai wanda suke bayani akan falalan aure da darajarsa da irin ɗaukaka da bawa ke samu daga lokacin da aka ce maka bawa ya yi aure. To sai dai kafin mu je da nisa a ƙarƙashin wannan hadisi, menene wani irin saƙo ne haka mai nauyi a cikin aure wanda zai sanya mutum yana yin aure a ce ya cika neman addini? Saboda kawai za ki shiga ɗaki ki kulle ɗaki da ke da namiji, ku hau gado, ku yi wasa, ku yi dariya, ku yi baje, ku yi wanka, tare ku fito, shi ke nan daga yamma nan sai a ce an ci karin addini? Ai wannan mata gari suna yi. Idan bai hule ya aure haka yake yi, in ba nasare ya aure haka yake yi, in ba majuse ma ya aure hakan da yake yi. Anya wannan zai zama shine sirrin da ke cikin kanayin aure a ce ka ci karin addini? Ba zai zama shine sirrin ba. Malamai sun yi bayani cewa sirrorin da ke cikin wannan shine irin kyawawan manufofi da musulmi ke kudurtawa yayin da zai aure. Wannan yana daga cikin abin da zai ta bashi cincirin da lada, wanda zuwa lokacin da zai gama rayuwar auren shi ya karkare rayuwar shi a duniya, ladan shi ba zai ke dubu ba. Zan yi bayani akan hikimomin shar'anta aure, wanda za a ci daga cikin irin waɗannan hikimomin, amma a gurguje kuma a takaice kafin mu zo wancan bayanin. Idan musulmi ya kudurta zan yi aure ne saboda in rayar da sunnonin ko kuma in rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to kenan fa muddin dai yana da mata a duniya, Allah ya rubuta mishi lada. Muddin yana da aure a duniya, Allah ya rubuta mishi lada. Me yasa? Saboda yayi kyakkyawan niyyan yana son ya rayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wanda ya shekara 80 da mata, kenan shekara 80 Allah ya rubuta mishi curin lada. Ne ne na kyakkyawan niyyan ya rayar da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Haka nan kuma wanda ya aure yana ciyar da matarsa, yana tufatar da ita, ya ba ta masauki, tana zaune matan nan kullum sai ta yi sallah ta ambaci la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ko tana cikin jinin al'ada ba ta sallah ba ta azumi, amma tana afka, tana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kana jin ba mutum dama ya ta sallah, yana azumi, yana kiyamul layli, yana ambatan Allah, lada nawa Allah zai rika rubuta maka da kashin wannan. Matukar dai musulmi yana nan yana wannan, to kai ma ana rubuta maka lada. Da aka gwargwadon yadda matanka take ambatan Allah, take da'a ga Allah, gwargwadon irin yadda Allah subhanahu wataala ke curo maka lada, saboda kai ne ka bata wannan kwanciyar hankali da natsuwa. Wanda ya aure saboda in yawaita al'umman Annabi sallallahu alaihi wasallama, masu faɗin la ilaha illallah, masu jihadi a tafarkin Allah, masu da'awa zuwa ga Allah, masu ba addinin Allah kariya, masu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya, wanda ya aure saboda wannan niyyar ya samo ƴaƴan da suka tsaye akan wannan, kana jin lada nawa Allah zai rika tura ni. To ashe babu mamaki idan mutum ya aure da kyawawan niyyoyi, Allah ya ciro mishi ladan da yake shi karan kanshi bai san daga ina zai kai zuwa ba. To da wannan, yayin da ka gama rayuwar duniya sai ka koma ga Allah, sai ka ganka cewa addininka ga baki ɗaya rabi ya cika sauran rabin ne, za ka ɗauko ina inda kai zumunci, ina inda kai kaza, ina inda kai sadaka, ina inda kai kaza, amma daga yin aurenka ka cika rabin addini, amma idan ka tsaye da wadancan abubuwa na niyyoyi. Akwai kuma abubuwan da suke su kuma na aikace-aikace ne, su ma sai ka cika su, su ne abin da ke da alaƙa da haƙoƙa na mata da haƙoƙa na miji. Idan ka tsaye da su, ka ba da su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka, to su ma za su yi ta curo maka lada, wanda yake zuwa ƙarshen rayuwarka sai ka kashi karamin addini. Akwai kuma waɗansu abubuwa na kalmomi da harshe za ka yi amfani da su, wanda idan ka kiyaye su da kyau, Allah subhanahu wa ta'ala zai rubuta ka cikin wanda ya ci karamin addini. Irin yadda za ka riƙa matanka magana mai daɗi, irin yadda za ka riƙa karantar da ita addini, irin yadda za ka umarta ta da abu mai kyau, kana hana ta akan mummunan aiki, ita ma in ta ga abin da ya dace ce umarni da shi gare ka, ta maka umarni ta hana ka mummunan aiki, sannan ta rika maka magana mai daɗi, tana yin waɗansu abubuwa a gidan aure wanda zai gyara gidan auren, wanda Allah ya yarda su a cikin kalmomi. To duka waɗannan na daga cikin abubuwan da idan bawa ya kiyaye su sai ya zama ya ci karamin addini. Da haka ashe ba wai kawai auren ne ana ɗora maka aure ka dubi abokin ka ce kai da Allah an na riga na shiga next level, a ba ka shiga ba tukuna a nan shi, ka bari tukuna sai ka zauna auren tukuna ka ga irin yadda ka cimma manufofi na addini a cikin auren, to a nan ne za ka zama ka ci karamin addini, sai dai kawai kai fatan Allah subhanahu wataala ya karfafe ka a sauran rabin da ya rage maka, kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi yana al-Imam Tabari. Sannan cikin falalolin aure, sannan nan hadisi wanda al-Imam Hakim ya rawaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salafatun min as-sa'ada, akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda ya dace da su to ya dace da sa'adatu. An ce sa'adatu, idan akwai sa'adatu a nan, to duk wanda ya samu waɗannan guda uku to Allah ya baka sa'adatu har gida. Me ma'anar as-sa'ada? Cin nasara da natsuwa da kwanciyar hankali shine ma'anar as-sa'ada. Duk wanda Allah ya mishi gamdakatar ya dace da waɗannan abubuwa guda uku, to Allah ya sauƙaƙa mishi duniya, Allah ya hore mishi duniya, Allah ya yi mishi kyautan duniya kwanta da kwarfatanta. Wanda ke mu ba mu san kwarfata, muna da san kwa. ko kana san gurbata ku ko mata ma da ke gurbata yanzu ai ba sa su dama mata ne ake san su da gurbata ne ba maza ba to ko mata da ke gurbata masu na yanzu suna ta nemo magani ba sa san gurbata to Allah ya raba mu da gurbata gabaki daya to duk wanda Allah ya ba shi waɗannan abubuwa guda uku to Allah ya tattaro mishi duniya da ni'imominta da jin daɗinta da walwalanta da ɗeba kewar da ke ciki duk Allah ya tattara maka sai manzon Allah ya ce al-mar'atu salihah idan Allah ya baka mace mutumin girki as-salihah kenan wace ce mace as-salihah ita ce wanda nasri na iya tambara ta dukkan mu kai da nisa ita ce wanda nasri na iya tambara ta in ta hagu in nasri ya zo zai iya sauko da ita in ta kwanta ta ce ba za ta tashi ba nasri na iya tare da ita duk iyayen da ta fasata nasri na iya sallace ta ya huce ta duk iyayen da ce cikis nasri na iya zabara da ita wannan ita ce asaliha ita ce matan kirki idan Allah ya maka gamdakatar da ita dan uwa ka hore ba kai ma duniya zuwan zo mu ba yau in dai Allah ya dace da kai da irin wannan mata ta cika sai a ce mata bai wan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba sai ka ganta su kawai ta sallace nasu ya tambara ta to idan Allah baka irin wannan mata shikenan ka hayi ka hayi sai dai ka ji a gari ana tadin wai ana tsadar abinci wai ana wane kai baka san wannan ba saboda wancan salihan matan ta riga ta riga wannan kofa matukar kana ganinta wallahi baka tunanin tsadar abinci in kana jin kalmominta baka tunanin tsadar abinci ballanta na ku kebe da ita kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ji tsofaffi wai sai zan da kalu ala gamu tamanin wai ba za ta ce inna sai ta ce wai kalu to wadan sun ke nan suka faɗi to in kuka kebe da ita baka tunawa ma a duniya akwai wata mace kun ga yadda kuke ganin kuna da yawa ko ɗan uwa mata to idan Allah ya azurta namiji da salihan mace duk matan duniyan nan shi idan ya keɓe da tashi matan yana ganin ita kaɗai ce kawai a duniya wahada ala shi kanha sai idan ya fito ne sai ya fata a kai dan ma shi akwai su wance amma in dai yana tare da wancan matan ya gama da kuma to ita ce saliha Allah ya azurta wa maza da irin wannan mata yau idan ka samu wannan shikenan ka haike dan uwa inna ila allahi rajiun muna nan muna kwadayi a wurin Allah to abu na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin ma ya ce taraha fa tu'jibuka in ka ganta kawai burge ka take kenan ashe ba kazamiya bace kitchen dinta ba tsafta bayinta ba tsafta dakinta ba tsafta kiyo ai wannan ke da kato ba ku da bambanci in aka ce a lissafo sunan mata dan Allah ko kin ji ana lissafin mata kar ki ce ni ciki in dai kika zama kazaniya to ya za yake mijin ki ya ga ke burge biki ki burge shi ya ji dadin ganin ki wata tana nan gashin hammatar ta harina ga sakuka dan Allah mijin ta zai ji dadin ya kalle ta wata tana nan idan ta bude baki kamar tsohon shadda ya za a yi namiji ji daɗin zama da ke kina kun fahimci da kyau wata tana nan a yamu sai mutu ba zela ba abin da wata Allah ya jarce ta da cuta na warin ƙashi maimakon ta gane to Allah ya ɗora mata wani aiki kuma don ta ƙara samun lada ta gyarta jikinta da kinsa kanta kai akwai ma wacce Allah ya jarce ta da wari wata na kazanta wata kuma ce ta amfani da magunguna ba kan gado wata kuma ta jarabawa daga Allah to ta za a yi mijin ki ya ganki ki burge shi da irin wannan dabi'a so kin ga in ana tadin mata da suka amsa sunan su mata ba mata maza ba ba muzu ba to kake sa kanki a ciki to shine abu na biyu sai annabi yake cewa wadda ko ta kuno qi'a Allah ya baka abin hawa lafiyayya na tsatsiyan abin hawa kana da motanka din yanzu a taso a ce zaman fi Lagos sai dai kawai kace aje aiki kawai shikenan auci in an dan yi sati ɗaya biyu ne kace aje ai mata juyi ai service amma motanka kana jin ai kuma gane aka kama hanya za ta bi za a je da ita ba ka da wata damuwa in Allah ya baka irin wannan ka hankali ka yafanta abin hawa idan ka kunna shin kafin ka kai za ta tsaya a hanya sai an tura ka ko ba za ta tsaya ba ba ka da tabbas in ka tsaya za a ce maka ai sai an tura gashi ba yawa to irin wannan da damuwa ce Allah in zaka ba mu arziki Allah ka ba mu arziki wa tsai nagartacce ingantaccen da yake hankalin mu bacci abu na gaba wadaru takunu wasi'an gidanka ya kasance yalwatacce ba kuntataccen gida ba har malaman tarbiyya suna cewa duk lokacin da gida ya zama kuntatacce to tunanin ƴaƴan gidan ma zai kuntata yaran gidan ma za ka ga ba su da tunani mai bari amma in gida ya zama yalwatacce yara su yi wasa su yi dariya su kai su komo to za ka ƙwaƙwalwarsu tana da bari wannan a tarbiyyance shi yasa kai ta addu'a Allah madaukakin sarki ya azurta ka da waɗannan abubuwa guda uku tun anan za ka gane tasirin addu'a to cikin falalolin aure akwai kissan waɗannan mutane uku wanda suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tambaye da manzon Allah ke ibada matayen annabi suka ba su labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallah da daddare yakan kwanta ya bacci da daddare sannan ya tashi ya sallah yakan yi azumi wata rana insha Allah sannan yana auren mata ne ɗaya daga cikinsu ya ce to ai suka ce ba za mu haɗa kanmu da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga ciki ce to ni ba na ƙara bacci da daddare zan ta ibada ɗayan ya ce ba na ƙara shan ruwa da ranar zan ta azumi ɗayan kuma sai ya ce ni kuma ba ni ba mata ne za mu shagaltu da harkan ibada da da'awa zuwa ga tsarkin Allah za mu shiga ƙauye mu shiga birni duk inda muka ga da'awa ya kama za mu shiga da manzon Allah ya zo aka bashi labari sallallahu alaihi wasallama ga abin da suka ce wata amsa ya basu ya ce a kira su ya ce duk cikanku na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye Allah amma duk da tsoron Allah na nakan yi bacci da daddare sannan in tashi kirari nakan yi azumi wata rana nakan sha ruwa kuma ina auren mataye wannan ita ce sunnata duk wanda ya ga sunnata ba ta ishe shi ba sai ya hada da kamakami manzon Allah ce gobe kiyama ba mutane la ilaha illallah yau wani wani yana son ya sallah amma annabi ya ce in ya ci gaba da sallah ne to ba su tare wani yana son ya azumi annabi ya ce in ka ci gaba da azumin nan ba mutane gobe kiyama to me kake tsammani da wanda zai kirkiro zikiri ya ce la ilaha illallah ne ba kyau a'a la ilaha illallah tana da kyau amma bid'a ba ta da kyau to salatin annabi ne ba kyau salatin annabi na da kyau amma bid'a ce ba ta da kyau dole la ilaha illallah ka da istighfarinka da salatin annabinka ya zama irin yadda manzon Allah kuma ya tsara kana kauce mu wannan tsari shikenan ta zama bid'a da dai misali rayi da sai mu tambaya mu ce azumi ne ba kyau ko sallah ne ba kyau bari tambaye sallah ce ba kyau ko azumi ne ba kyau duk cikan suna da kyau amma bid'a ba yin waɗannan abubuwa ba a ƙarƙashin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba su da kyau sun zama bid'o'i Allah ka shirye tunda ana gisi Bukhari da Muslim suka rubuta bari mu dakatar da falalolin saboda yanayi na lokaci to idan aka tashi aure akwai irin mata da shari'a take zabararwa kamar yadda yake kuma akwai irin mazajen da shari'a take zabararwa akan layin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa masu dimbin yawa da waɗansu ma daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma sun yi bayani akan mace nagartacciya ingantacciyar mace idan akwai ingarma a cikin mata to ita ce ingarma ka san ko doki ne aka ce ingarman doki first class ke nan wanda yake mai kololuwar daraja to ita ce matan da darajarta ta kai ga idan ka kalle ta za ta kafaranta maka jama'a kuma tsami nazarin al'amarin hadisi ne ya kawo wannan mafi nagartan mace wacce idan ka kalle ta za ta kafaranta maka amma abin ban takaici a yau jama'a irin zamantakewar da muke tsakankaninmu da matayenmu. Idan da ka kebe da wani namiji ka tambaye shi cikin matan garin nan wace ce mutumin banza first class? Wace ce? Sai ga ku kuma ta shi cikin mutumin banza. Saboda irin yadda zaman ba daɗi. Tun duku-duku tun sanyin safe zaman auren ba daɗi. Ana ta cutar da juna ne. Ita kullun Allah ya isa take mishi shi ma kullun Allah ya isa yake mata. Wannan mummunan zamantakewa don Allah daga ina muka samu shi? Daga ina muka samu shi? Idan aka yi aure yau sai dai ɗan tsararru da ɗaya uku sai ka ga in aka yi auren wata ɗaya biyu uku to daga lokacin wai an maida aure kuma gidan hakuri. Kuma wallahi kun ji na ce muku wallahi gidan aure ba gidan hakuri ba ne. In wannan hakurin da kuke nufi wallahi gidan aure ba gidan hakuri ba ne. Gidan aure gidan menene? Litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo. Gidan aure gidan cin daɗi ne, gidan natsuwa, gidan ɗebe kewa, gidan walwala da kwanciyar hankali. Duk inda namiji ya kai da damuwar shi a waje, in ya zo gida ana sara matsala ta kai. Duk yadda mace take cikin damuwa, in dai ta zauna da mijinta magana ta kare, zai natsar da ita, kwantar mata da hankali, ya yi mata dukkan damuwarta. Amma da dama al'ummar musulmi gidan aure ya zama mana gidan yar gidan kurkuku. Idan ka je ka samu mace sai dai ka ji ta ce ina zaman ƴaƴa ne. Da haka mun maida gidan aure gidan hakuri. Bayan kuma asali ba gidan hakuri ba ne. In wannan hakurin ne a rayuwa ne gabaki ɗaya. Haka kake hakuri da zafin rana, haka kake hakuri da sanyi, haka kake hakuri da abincin da kake ci ma wani lokaci ya bata maka ciki. Da haka wannan hakurin ko ina yake. Kai har ibadan da kake ma Allah maɗaukakin sarki duk hakuri kake da shi. Wannan rubuta tasbiya. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashi. In dai wannan hakurin ne rayuwa ce gabaki daya, amma asali gidan aure ba gidan hakuri ba ne, gidan cin daɗi ne. Amma yanzu gidan aure ya koma gidan ƙoƙoba da kuku, ko ga maza ko ga mata. Sai mun dawo mun kalli kawunanmu jama'a. Idan muna yin auren nan ne ba mu riga mun san auren nan ba, to mu koma fa mu karanci auren nan tukuna. Idan muna yin auren nan ne daidai lokacin da yake iyaye maza ba ma zaunar da ƴaƴanku maza ko mata ku riƙa gaya musu yadda ake zaman aure. Iyaye mata ba ma zaman da ƴaƴanku ku gaya musu yadda ake zaman aure. To kuma koma kan turba mu ɗauko wannan saitin yadda za mu riƙa gyara rayuwar auren ƴaƴanmu. To sai dai abin ma ban take taban kansu iyaye ina suka samu wannan ilimin. Ballantana su ma ƴaƴansu. A da dai na san idan za ki aure sai a zo ana gaya miki ɗan namiji ba ɗan goyo ba ne. In kika ce za ki miƙa wuri ki ga ɗan namiji shi ke nan ya kai ki ya baro. Kaga waɗansu ‘yan uwan mata sai su zo suna ziga mata, ki kyan kyan da shi, ki nemi kaza mana, wala ki matsa ya yi miki kaza, ya yi miki kaza. To idan ya yi miki kazan gidan wa za ki je ki ci wannan abin da ya yi miki? Kina sa ran ku rabu ne? In dai mace tana zaune a gidan aure, ko duniyan nan ya ɗauko ya bata dai a gidan shi za ta zama ta ci. To menene kuma sai an mamije rufa rufa? Sai an rika ziga ki rika mamije rufa rufa. Akan wannan wata ce ɗauke ɗauke, akan wannan wata ce mamijin ta ƙarya, akan wannan ba abin da ba a yi. Shi kuma wani namijin sabuhu yana nan saboda ya san ya tauye haƙƙin matarsa. Idan da zai samu albashi wallahi ba zai iya fitowa ya bata ya nuna mata. Yana nan kuɗin shi a aljihun shi, shi zai kwanta da shi zai tashi. In ya cire wandon da kuɗin ke ciki haka zai ninninke, sai ya ɗaga can ƙasan akwatin shi ya sa saboda kar ta gani. Ka cir ɗinka. Duk wanda ka ga yana ka azzalimi ne, ya tauye haƙƙi. In dai ba kuma an jirce shi da ƙarauniya ba, Allah ya kyauta. Amma ka san ka ba da ci, ka ba da sha, ka ba da sutura, ka ba da amanan da Allah ya ɗora maka. Ita ma za ka ba kuɗin ta aje maka. Wance ga kuɗin nan aje min 50,000. An jima ta zo ta ce da Allah ka bani naira 1,000, ka ce ba zan ba ba. Ba kuma za ta ce bari in ɗauka ba saboda ta san kai bakin ƙoƙarin. To sai mun zo mun kalli gidajen aurenmu. To da haka dai mace idan ka kalle ta ta burge ka, in kai mata umarni ce maka ɗaya. Ba ta saɓa maka saboda maslahan kanta. Yanzu kai kana kwance ba ka da lafiya. Typhoid da malaria ita kuma ga auren ƙanuwa ta uwansu ɗaya ubansu ɗaya. To wuri maka wanda za a yi a ciki. To mare kan gado cikin mata, kana kwancen nan an jima za a yi maka allura ba. Sai ta zo ta ce maka, to wani Allah ne ya ƙara lafiya, za mu je yawon gudu. Wai ƙanwancen na wuri. Ke ‘yar uwa, wallahi ko da ke ko ba ke za a yi auren ne. Ko wacce da ta durƙusa ta haifo ta, ko da ita ko ba ita za a yi auren ne. A duniya Allah bai tsaye da rayuwar kowa saboda wani mutum ɗaya. Kuna ina uwa za ta durƙusa ta haifo ɗa, kai a wurin ka abin ban tausayi amma uwar ce ta fi abinta ta farka. Kuma gobe sai ka ga ɗan ya zama babban mutum. Kulan na hannun Allah ne. To, wai ke ba za ki iya barin bikin ƙanwanki ba ko yanki ko ‘yar uwanki, wai din dai kawai ki tsaki jinyar mijinki. Ke kina ganin wannan jinyar banza ne. To, a duniya ba abin da za ki yi daraja sama ci. Jama'a ku iya kun fahimce da kyau. To, mace ba za ta riƙa saɓa wa mijinta ba saboda maslahan kanta. Akwai macen da take, naka namu ne nawa nawa ne. Duk inda ka je ka samu wani abu za ta zo ta tankwashe kafa tana lashe baki ta ce zo mu ci tare. Amma ita idan Allah ya bata fa, a wannan nawa ne, sai ta ƙoye abinta sai baka a gurin za ta ci abinta. Ina muku tadin wannan ko dukiya ne ko menene, ita dai kanta ta sani. Baiwan Allah, da ke da mijin nan duk abu ɗaya ne, tun da kuka riga kuka shiga ɗaki da shi kuka ƙulla ƙofa, magana ta ƙare. Ku ɗauki juna da amana. Keke ne shi ne ke, ƙalbuha ƙalbi wa ƙalbi ƙalbuha, ko ba haka ba ne, da zuciyarka da zuciyarta ya riga ya cakuɗe ya zama abu ɗaya, kawai ku yi rayuwar cika shewa. In ma kuna zaune a gida, ko da yake Allah gafarta ma, in dai kuna zaune a gida, ku ce kin ji da komai sikit ɗin ke yaushe zan. Wannan ina gaya muku irin cika shewar ne misali. Kace a to da ko babban daka alƙa bata liman ko shugaba da babban rigar karansa in zama yayi dadi miji ma ba bane to amma mu zauna ne ci wani rayuwa haka ba kan gado ba daidai bane a cikin hadisi manzon Allah ce duniya ga baki ɗin take kele-kele ne mafi dadin kele-kelen duniya ita ce ka samu mutum kirki a cikin wani hadisi manzon Allah ce in kun tashi aure ku nemo alwadudan waluda. Alwadud wacce ta iya bayyana soyayya. Alwadud ba shi ne soyayya ba? To ku nemo alwadud. Mamacin da take ba take soyayya ba. Ka kira ta ka keɓe da ita. Ko kuma ta lokaci mace ta kira mijinta ta keɓe da shi. Amma ina ɗan uwan ɗayan ne bai iya ba. Bai iya ba. Ni kan ba ki. Akwai waɗansu aminanmu da muka yi tafiya da su. Da muka yi tafiya sai na ƙalubalance su. Na ce cikin kunan duk wanda ya kira matan shi kawai ce mata I love you. Ya naira dubu ɗaya. Dubu ɗaya aka ce yi. Haba, wannan uwa ya wuce ɗauko waya. Ɗauko waya. Assalamu alaikum wa alaikum salam. Ashe Allah ya yara. Alhamdulillah. Kin gane? Bari dai insha Allah zan saki kiran ku. In ya da tsayi wa ina. Wai ai da wani ko ya gaba. In kuma ke da larabci kike so a yi kawai ka kira ta kace ya azizati, ya habibati, ya anisati, ya habibati. A duk wannan wai ko fadin wannan kalmar ya ci dubu ɗaya. Wallahi ya kasa. To haka ne ita ma matan da ka ba ta wannan assignment din ba za ta iya. Wannan yana nuna maka irin mummunan zamantakewa da muke yi har kalmomin soyayya ba sa iya shiga tsakanin mu. Abin ban ta kai ce kana iya samun bature. Ya auri baturiya tun suna samari da 'yan mata. Suna shekarun farko-farko. Kila yana shekara 30 tana shekara 25. Sai ka gansu suna shekara 60-65 yana ce mata I love you. Kalmomin soyayyar da suke lokacin da suke amarci da angwanci yana mata wannan kalmomin sun kai shekara kusan 40. Amma ga al'ummar musulmi ba mu iya wannan. Akwai yadda muka baro shi ne tarayi. Sai mun koma mun nazarin kawo nan. To Annabi dai ya ce mana in ka tashi aure ka nemo wacce ta iya soyayya. ke ma ki neman da yake soyayya. Akwai wata baiwan Allah da ta kira mijinta, ya gama alwala zai je masallaci. Sai ta kira shi, wani zo, ina son ganinka. Ya Allah me? Ta ce, ya haƙuri bawan Allah, ya haƙuri man, da Allah zo ina son ganinka. Sai ya zo, aha, gani. Ta ce, mu ɗan shiga da ciki. Ya dai daure ya bita. Wani kana bi na kuɗi, ya ce, ya ina dinki. Nawa? Ya ce, kaza. Sai ta ce, to, ɗibi na kuɗinka. Kun gane ya yi. Ɗaya tsaki. Abba, abba, ustaz. Abba. Ai, ko kalma mai daɗi ka yi. Ka ce mata haba garajen ne kike yi. Ai yanzu kin ga za a je masallaci ne. Ki dai bari in je in dawo sai a cika shi. Ai kai magana mai daɗi. Wai ta yi mishi wannan abu sai ya tsaki ya balla mata harara. Wannan ne ran zama take wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan fito sai ya je masallaci, sai ya sunbaci, sai daga cikin matayansa. Sannan nan abu ne wannan. Duk kyautar ta mu'amala ne ba ta zama take ba. To a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan cewa akan auri mace saboda abubuwa guda hudu, ya kawo saboda addini, saboda kyau, saboda dangantaka, saboda dukiya. Amma da ƙarshe dai sai Annabi ya zabara akan akalli ne addini. Wace ce ne addini? Ita ce wanda muka yi bayaninta a baya, wacce nassi na iya tunkarata. To idan an tashi aure ga namiji, shi kuma babban abin da za a mai da hankali har ga mace ita ma, kamar yadda yake waɗannan abubuwan da muka kawo su ma har ga namiji. Manzo Allah sai ya bada wadansu ka'idoji guda biyu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Idan wanda kuka amince da addinin sa da dabi'ar sa yazo nin nan aure ka fito ku bashi aure. In ba haka nan ba to balbalin bala'i za a ta samu a doran kasa. Za a ta samu fitincinu da bala'o'i da musibu su ta. To jama'a mu dan tsaya a nan, ni amfani da dama. Don Allah kowa ya auna kan sha'awuni. Cewa wai ɗabi'un shi nagartattu ne, ɗabi'un manzon Allah da sahabbai ke yi. ‘Yan uwana ustaz, ka yi yawa a kanku a kan zamantakewar aure. Ina cikin kolin layin hamdi, amma ku ka yi yawa a kan zamantakewa da ustazai. Ba su da mafaɗi, ba wanda ya isa ya gaya musu. Ko dan suna ganin su ma sun san waɗansu nasoshin shari'a ne, suna iya tawili. Amma sai ka ga ɗan boko sai ya saɓani da matarsa idan da sa je gaban iyayensu, sai dai sun koyar da kai, ya ce to a yi haƙuri, ko da fa ba laifin shi ba ne, ba ba a yi haƙuri. Wani lokaci ma haka ga yana kuka, ni dai ina son ta dan Allah a yi haƙuri. Amma irin wannan riƙa tushen zuciyan ba shi cin ustazai wallahi. Wannan ina gaya muku bi kullu saraha, in za mu ji tsoron Allah mu gyara, mu ji tsoron Allah mu gyara. Kukan da ake a kanmu yi yawa. Yawa akwai ku ustazin da wai akan wankan jego ya saki matan, wai kakanta ba za ta yi mata wankan jego ba, wai shi ba rushi ba za a ga tsare cin matan shi ba. Kai da Allah wani tsare ci ka sani auren jego shekarun jiya. Kai ta iya biyo ka gani ba kakanta ba, katin kasuwar gumin arne zai sa hannu a cikin al'auranta. Kun wala ya kafa ƙwaba ba wani abin da zai faru. Ba ba yadda zai faru. Wai kakanta, wai ba za ta yi mata wancan jego, wai za a ga tsare cin mutun shi. Ko kai aka ga tsare cin ka sai mene? Me tsare cin naka da ba sani ba? To akan wannan wai ya gwamnati ya sake ta. Din dai an ɗauki al'amarin auren nan da wasa. Kamar da yarinyar mutane ba zawara ƙarfi da yaji. Babu wani dalili na shari'a. To gaskiya sai mun yi da gaske jama'a. A babin ɗabi'u dole mu zauna mu kalli ɗabi'unmu. Wannan zafin da ke cikin zukatanmu don Allah mu riƙa shan ruwan alula. Za ka ji da ta suna cewa a riƙa shan ruwan alula ko? Hadisi ya tabbata a cikin Sahih Albani ya kawo shi. Annabi ce wanda ke son zuciyar shi ya taushi ya riƙa shan ruwan alula. Na ruwa ya riƙa shan abin nan ruwan da ya rage na kwantenan alula. A wani hadisin manzo Allah ce in kana son zuciyarka ta taushi ka riƙa shafan kan maraya. Kana ciyar da shi daga abincinka, kana mishi magana mai daɗi. Annabi ya ce zuciyarka za ta taushi. Irin wannan zafin ran ban san inda za mu kai ta ba. ‘Yan boko sun fi mu taushi. kuma ga kai ka san Qur'ani da Sunna. Jama'a kila an fahimce ni. To akwai mas'aloli da dama, akwai husnul mu'asha da ya kamata a ce an yi magana akai. Wato yadda ake kyakkyawan zamantakewa tsakankanin mata da miji. Irin su ayoyin da suka yi magana wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayoyin da suka yi magana akan walhunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walil rijali 'alayhinna daraja. Da irin hadisan da manzon Allah yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Da ire-iren waɗannan hadisai, da irin hadisan istawsu bin nisa'i khairan, duka ne waɗansu hadisai ne da nasoshin Qur'ani wanda suka zo da suke zabararwa akan kyautata zamantakewa tsakankanin mata da maza. Kowa ya riƙa wuta gurin ƙololuwar kyautatawa. Kowa ya riƙe irin abin da Allah ya ɗora masa. Ɗabi'un da baka da su, ustaz ka je ka koya tun yanzu. Ba gwaninta ba ne kai ka ce ni haka nake, ni ina da fushi. Kana da fushi dan Allah ba za ka je ka nemi taimakon Allah ka daina wannan fushin ba. La taghdhab hada manzo Allah ya tananatawa. Wani sai ta bugan kirji ni ina da fushi. To ka daina fushin mana. Wata kuma tana ne ita kuma ƙwararriya ne gurin hasada da mummunan zato. Wata kuwa da kanuwan ka cika yi waya ta fara zumbar baki kenan sai ta kwana bakwai tana fushi da kai. To ke ma ki addu'a kamar yadda manzon Allah ya yi ma Nana Ummu Salama da hadisin wasu malami sun ba a fashi al-Imam an-Nasa'i rawaito shi. Ki addu'a Allah ya yi miki wannan bakin kishin da wannan bakin kishin. Akwai irin kishin da ya halasta. Kishin da zai sa ki tsaya ki kalli kanki tsaf ki ga irin makamai da Allah ya baki na yaki amma fa na gangan jikinki. Ki zauna ki ga kanki da kyau, ki auna kanki, ki ga kowane irin makami a ina ya kamata ki riƙa aiki da shi. Saboda ki rufe idan mijinki ya daina kalle kanki. Irin wannan kishin ya halasta, ko da abokiyar zama kike da ita, ya halasta ki irin wannan kishin. Ki gina kanki sosai, wanda in dai ya kalle ki, shi kenan ya manta da kowa. Wannan babu laifi a kan haka. Akwai mas'aloli da dama, amma za mu tsallake wannan. Akwai hukukun zawjiya. Al-huquq az-zawjiyya huquqan da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma maza akan mata da wanda ya dora ma mata akan maza. Buri in karanto su koda babu ta'liqi babu shari'i. Saboda ba mu je gaba ne bi ma na wannan lakcan ba. Kaga dole ne kowace mace ta da'a ga mijinta cikin dukkan umarnin da ya mata matsan da ba saban Allah bane. Dukkan umarnin da ya mata wajibi ne. In dai ba saban Allah bane. Sannan kuma ba za ta fita ga gida ba sai da izinin sa. Sai dai in ya ce mata in abu kaza da abu kaza da abu kaza sun faru ki je kawai in na dawo ki a gaya min. To wannan babu laifi. Sannan kada ta tambaye shi ta matsa mishi cikin wata bukatuwa ta ta cikin abin da yake ba shi da iko. Ba ta da wannan haƙƙi. Haramun ne ji haka. Kar kuma ta shigar da wani a gidansa sai wanda yake so. Duk wanda kika san mijinki ba zai so ya gan shi a gidan ba. To ko kaninki ne ko ɗaya uban kuɗi in ya zo ki ba shi tabarma ya zauna a waje. Karki je kina fankaman to ni za a raba ni da zumunci na to in ba a raba ki da zumuncin ki ba ki a rabu da mijinki in kuma haka zaki ta yi ki ta zo gidajen maza haka ne zaki ta zama kamar wata galba kenan a gari sannan karki take azumin nafila sai da izinin sa ba za ki ce sitti shawwal ne sai da izinin shi eh sai ko sa ko sa ba a san abin nan ne ko da zai hijja ne wallahi sai kin nemi izini kuma in baki nemi izini ba yana da damun sai kamar karfe 6 na yamma yanzu ya karya azumi ko ya saba wa Allah sannan dole ne kowace mace ce ta wani ubanijinta kar ki riƙa wani fanka ma kina alfahari da mijinki ai ke ce yar gidan suwa ne ai ni gidan mu akwai ustan to sai mai nadin gidan ku da ustan tana alfahari ko baba na ai shine limamin garin nan to sai mai ke ci kwantar da kai kawai ki biyayyan aure irin yadda Nana Fatima ce biyayyan aure bayan gashi mahaifinta shi ne biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam sannan kar ta riƙa tasarrufi a cikin dukiyar shi sai in ya bata lasisi in ya ce in kin ga abin da ya kama ki sadaka a ciki wacce kika ga ya dace ki bata shinkafa ki bata masara ki bata kaza ki bata in ya baki irin wannan lasisi shikenan sannan kuma dole ne kowace mace ta riƙa hidima a gidan mijinta ba musali bane ba wai daidai ne da ake cewa wai ai kawai Allah ya dora maka wai ka rika ciyar da ita ne wai ka girka ka bata to shikenan yanzu zai fita karfe 7 zai je ya nemo zuwa sha biyu in ya samu zai dawo. Sannan a lokacin zai ce riga an yi sallah, ya ce riga ya sa gajeren waje ya hura wuta, abin da ya samo din ya kai niƙa ya waye ya waye sai ya girka, ya kila zuwa da ƙarfe 6 ne ma zuwa ƙarfe 7 ya samu abin da zai sa bakin salati. Kowace aka yi mata ko hudu zaki. Manzon Allah ya raba aiki, kai sai ina ayyuka nemo, kina na Fatima ta sarrafa. Har hannun da na Fatima yana buru saboda aikin gida. Wani ya zo ya ce maka aikin gida ga mace ba dole bane. Da aka mata a dole ne dan ku danku da wannan ba gaskiya bane. Ku je ku yi aikin gida kuna masu neman lada a wurin Allah. Ta akwai hakokin maza kuma a wuyan mata amma babu lokaci. To sannan kuma akwai yadda addu'a yake da tasiri, bari dan kaɗan shi ko cikin minti biyu ga Allah ya ta hal. Irin yadda addu'a yake da tasiri a cikin wato zamantakewar aure. Kun ga a cikin aure akwai abubuwa da yawa. Akwai tun daga zaɓin mamacin tukuna ko zaɓin mijin. Ana neman at-tayyibat su zama lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat, haka ake nema. At-tayyib shine ma taqibun nufusu lil-ittisali bihinna. Wato irin matan da rai ke so ya rika mu'amalar su. Wacce suke san tattara tsakankanin addini da nasaba mai kyau da hankali da kyawawan ɗabi'u da ladabba masu kyau. To kai ka san irin wannan matan, sai an yi da gaske, sai an yi addu'a za a samu irinta. Shi ya sanya shari'a sai ta sanya mana yin istikhara yayin da ka tashi kana neman kai aure. Shi ya sa al-Imam an-Nasa'i da ya tashi kawo maganar istikhara shi a cikin kitabun da ka kawo a babin yadda za ka yi ka nemo mata, a nan ya kawo addu'ar istikhara. Saboda a nuna maka cewa sai fa ka nemi shawaran Allah, sai kuma ka nemi shawaran bayin Allah. Shawaran bayin Allah shine shawara ta yau da kullum. Shawaran Allah subhanahu wa ta'ala kuma shine kai istikhara, wanda za ka gane irin yadda wannan yake da tasiri. Manzo Allah sai san lokacin da ya aika mana na Zainabu yana son ya aure ta. Me ta ce? Abinda take gaya ma ɗan saƙon, ma ana bi sani'atin shay'an hatta at'amir rabbi. Ba zan ba da amsa ba, ba zan ce na karɓi wannan buƙatuwa na manzon Allah ba har sai ni shawara da mahalicci na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga duka wannan yana nuna maka irin yadda idan ka tashi neman aure sai ka yi shawara da Allah, sai ka nemo izini daga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wa ke? To kuma idan Allah ya amsa maka shi ke ne. Nana Ummu Salama lokacin da Annabi ya ce ta kawo hanzari, cikin hanzarin da ta kawo cewa shine ni ina da matsanancin kishi. Me ne Annabi ya ce mata? Ya ce wa amma ghayratuki fasa'adu Allah fatadhhaba ghayratuki. Ya ce kishin nan zan roƙi Allah ya tafiyar miki da ita, duk da yake waɗansu malamai sun raunana wannan hadisi. To wannan kaga a cikin aure akwai zaɓin mata, yana da buƙatuwar addu'a na gaske. Sannan akwai ciyar da iyalin. Akwai ciyar da iyali, misali ga namiji kenan. Wannan ga na farko, wannan ga namiji da mace, wannan kuma ga namiji. Yana da buƙatuwar addu'a ta gaskiya. Tun daga abin da zaka biya na sadaki da kuma irin abincin da zaka rika bata, tufafin da zaka bata da abubuwa mabambanta. Yana da buƙatuwar ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala, kai addu'a mai yawa akai. Akwai kuma kyakkyawan ɗabi'a da ake son ya rika juya gidan auren ku. Wanda zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gamammun addu'o'insa yakan yi addu'a wahdini li ahsani akhla la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa anta labbaik wa sa'adik wa khayru kulluhu bi yadik. Har yazo karshen addu'a. Annabi addu'a yake akan Allah ya taimake shi akan kyawawan dabi'u, wanda yake in ba Allah ya maka dangantakar ba za ka samu. Allah ya hana shi daga miyagun dabi'u wanda in Allah ya baka da wani ba kuma ka riga ka zama. Haka kuma idan ya duba rububi zaka ji manzon Allah yana addu'a, Allahumma kama ahsanta khaliqi fa ahsin khuluqi, ya Allah kamar yadda ka kyautata ginin halitta na, to Allah kuma ka kyautata mini ɗabi'ata. Idan Allah ya kyautata maka ɗabi'anka ka shiga cikin mantar daula dinahu wa khuluquhu. Ke da ka ga irin yadda addu'a take da tasiri wurin gyara zamantakewar aure. Haka nan a cikin aure akwai tarbiyya. Akwai tarbiyya, zaka yi tarbiyyar matan, zaka yi tarbiyyar 'ya'yan gida. Wanda yake so kuma wannan cin nesa da kofa ma ake yi. Za ka ga addu'o'in annabawan Allah da yawa a kan gyaran zuri'a, a kan yadda Allah zai ba su iko su sauke nauyin da Allah ya dora musu. in ka duba kisan annabi zakariya ne cikin surat ali imran rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a fa nadat al malaika hal yazwa irin natijan da ya samu ta sanadiyan wannan addu'a haka ne idan ka duba cikin surat maryam alaiha salam inda ya rika addu'a ya allah ka bani da wa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'alhu rabbi radiya kada inda yake turuban irin dan da yake nima a ƙarshe kuma Allah ya gaya mishi irin natijan da ya samu dan da aka bashi wani irin daya dayan dani da Allah ya ce lam naj'alahu min qablu samiya saboda irin wancan addu'an da yi wurin Allah kuma dan a wani wuri cikin kamar cikin surat ali imran yace wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin duk daga cikin tasirin addu'o'i ne haka nan kuma addu'a mutanen kirki wa asri inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin addu'a mutanen kirki rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsatso muku nagartattun iyaye annabi ibrahim ma karan kanshi sai da ya rika addu'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a saboda tasirin wannan addu'a ba wai shi ba ba wai iyayensa ba tun daga zamanin shi har zuwa tashin alkiyama makama da take gan duk tasirin addu'an annabi ibrahim ne da ya roki Allah ya bashi ayaya masu tsayi da sallah sai ya kasance dakin ka'aba a nan ne annabi isma'il ya taso al'amarin aikin haji galibi abin da nana hajara tarƙayi ne wanda yake kuma gayanin daga nan har tashin alkiyama ana nan ana ibada na tsayi da sallah duk daga cikin tasirin addu'an annabi ibrahim a gidan aure akwai neman albarka da neman alkhairi da yawa wanda zaka fahimci wannan idan ka fahimci irin addu'o'in da ake ma wanda ya aure barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin ana neman albarkan gidan aure ne zaka fahimci wannan idan ka fahimci addu'an da mutum ke yi idan ya zakke ma iyalansa manzon Allah ya ce ya dafa makwarkwadanta yi addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi sannan za ka fahimci wannan a irin addu'ar da ake yi bayan an yi salloli guda biyu na ma'aurata idan an shiga ɗaki sayyidina abdullahi dan mas'ulin ya hakaito mana cewa thumma sallallahu min khairi ma dakhala alayhi wa ta'awwadha bihi min sharri haka ne imam ibnu abi shayba ya mutu duk dai ana neman addu'a ne a wata riwayar Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiyya haka yazo a cikin asali din Allah kai musu albarka mun wa kai mana albarka ka hada mu cikin tarayya cikin alkhairi haka nan kuma a cikin gidan aure akwai neman kubuta daga sharrora wanda shi kuma wannan zaka fahimci irin addu'an da Qur'ani ya kawo mana falamma wada'ata ala rabbi inni wada'ata unsa wallahu a'lamu bima wada'ata wa laysa dhakaru qalb unsa wa inni samaituha maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga inda ake ma yara addu'a tun suna yan kanana kaga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Hassan da Hussein addu'a u'izu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma haka nan manzon Allah ce idan mutum ya zo ma iyalansa yi addu'a Allahumma jannibni shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana duk wannan na daga cikin tasirin addu'a sai annabi ya ce duk wanda ya wannan addu'a fa inna shaytana la tadurru shaytanu ba za su cutar da wannan dan har abada kuma har abada ma manzon Allah ya ce har abada to sannan a gidan aure akwai sabani ko ake ko an so dole ai sabani to akwai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika yi yana neman ya Allah duk yadda aka saba Allah ka sa in zama ni ina kan gaskiya Allahumma rabb jabra'il wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard wal ghayr wa shada anta taqum bain ibadi fi ma kanu fi yaqtalifun ihdini lima ukhlifa fihi min haqq bi idnik innaka tahdi man tashau ila siratin mustaqim ga addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa as'aluka kalimatal haqqi fi ar-ridha wal ghadab ya Allah duk yadda aka kai ga fushi da sabani to ya Allah ka tabbatar da ni akan gaskiya duk abin da zan furta ya zama gaskiya ya zama daidai babu ƙarya babu kazabi duk dai wannan ne daga cikin addu'o'i wanda manzon Allah yake yi sannan kuma akwai cikin gidan aure akwai kuma dai abubuwa da na neman daidaitan gidan auren ta baki daya irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin addu'o'i اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وعملي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن رواتي هل يزوى كرشان الدعاء العفو شيني واتو أينهم واتو أفوى ليدا مكسني قابر تزن بي تو العافية شيني ياتتراكم أبوه بدأو نتيدي الله يوركد بكيد بفادة مزميكي Na biyu Allah ya warkar da kai daga ukuban da ake mu wanda ya zunubi. Na uku Allah ya warkar da kai daga cututtukan da ke kama jikin ka. Shi ya ana al'afiyata. To kana roƙon Allah ya baka waɗannan abubuwa guda biyu cikin al'amarin iyalanka. Duk abin da zaka yi iyalanka ya su jawo maka shiga wutan Allah to Allah ya tsare kanki. Duk abin da zaka yi ya jawo maka fushin Allah ko sabanin duniya Allah ya tsare kanki. Duk abin da zaka yi tsakankaninka da iyalanka ya jawo maka ciwo ma a cikin gangan jikinka Allah ya tsare kanki. To kaga duk waɗannan na daga cikin irin tasirorin addu'o'i da bayin Allah suke. Duka dai waɗannan alhamdulillah mun danyi su a gurguje. Amma wa illa akwai abubuwan da ya kamata a faɗi da yawa. Abinda muka faɗi dai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe ka gafarta, da mu da ku Allah ya tara mu cikin dukkan alkhairi, ya zaunar da mu lafiya a gidajen aurenmu, matasa da ba su yi aure ba Allah ka yi musu kyakkyawan zaɓi, ‘yan mata da ba su yi aure ba Allah ka yi musu kyakkyawan zaɓi, waɗanda suka yi suna neman ƙari Allah ka yi musu muwafaka Allah ka datar da su, waɗanda kuma suka cika ƙofa to Allah ya ƙara daidaita musu gidan aurensu, Allah ya ƙara musu yalwa da haske da buɗi. Allah subhanahu wata'ala ya sanya aure ya zama mabudin shigan mu aljanna gabaki daya kada Allah ya sanya aure ya zama mabudin shigan mu wuta hada wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
alhamdulillah